الصالحين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين. فأنتم السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammacin Lahadi wanda ya dace da 5 ga watan Rabiu Tsani shekara ta 1420 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammacin 18 ga watan 7 shekara ta 1999 dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kuma idan ba mun tabbata hadisi dai muna cikin Kitabul Hajj, wannan shi ne karatun wannan shi ne darasi na 57 muna cikin Kitabul Hajj, babu sifatil hajj wa dukhul makkah, babu sifatil hajj wa dukhul makkah. Wannan babu ne da zai magana dangane da siffar aikin haji a aikace daga farko har ƙarshen sa, me ya kamata ka aiwatar, wa dukhul makkah da bayani shiga makkah, in ka zo shiga garin makkah da ina ya kamata ka shiga, ko da annabi ya zo shiga lokacin da ya zo aikin haji ta ina ya shiga, don ka san wajen kai ma ka yi ƙoƙari ka shiga ta wajen, shi ne abinda wannan babi zai karantar da ku. An Jabir ibn Abdullahi radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajja. Wannan hadisi na Jabir ɗan Abdullahi mashhurin hadisi ne, domin duk cikin sahabbai da suka ruwaito aikin haji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya hardace ya yi kaito kwatan kwatan abinda Jabir dan Abdullahi ya ruwaito. Hadisin yana da tsawon kwarai da gaske, Imam Muslim ya kawo shi da tsawonsa, duk da haka ya kyale waɗansu lafazan wanda a waɗansu littattafan na hadisi za ka same su. Sai Sheikh Nasir bin Rabbani ya tattara su cikin littafinsa Hijjatun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha anhu Jabir, wato aikin hajjin annabi irin yadda Jabir ya rawaito a aikace. To wannan littafi yana da ban ƙa'ida mutum zai same, dan yayi illa billahi tun daga lokacin da annabi ya fita Madina har ya zo ya tawaf da wada'i mai yi a aikin hajji. Gaba ɗaya ba abinda malam Nasiruddin Albani bai kawo hadisi akai ba tun daga farko haka. Jabir dan Abdullahi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hajja, yace lalle manzon Allah sai yana da amincin Allah tabbata gare shi ya yi aikin haji. Fa kharajna ma'ahu, sai muka fita tare da shi don tafiya aikin haji. Hatta idza ataina zal hulaifa, har ya zuwa lokacin da muka isa wurin da ake kira zul hulaifa, wato inda mutanen Madina suke daukan ihrami. Fa waladat asma'u bintu umayis, sai asma'u bintu umayis ta haihu a wajen, gashi kuma za ta aikin haji kuma ta haihu a hanya. Yaya za a yi aikin hajjin, yana nan ko baya nan, za su ɗauki niyya ko ba za su ɗauka ba? Asma'u bintu Umayyis ita ce matar Ja'far ibn Abi Talib, uwar ƴaƴansa gaba ɗaya, har ya zuwa lokacin da ya yi shahada a ghazwatu Bu'tah. Daga baya sai Abubakar Siddiq ya aure ta, ta haifa masa ɗa Muhammad, kuma shi ma kuma ya rasu ya barta. Daga baya kuma Ali ibn Abi Talib kuma ya aure ta, ita kadai ta dace da aure karkashin sahabban nan guda uku masu falala. Ja'far annabi ce ya gan shi da fuka-fuki guda biyu yana tashi da su cikin aljanna. Abubakar Siddiq kuma khairun nas illa an yakuna rasulan. Ali bin Abi Talib kuma rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu. Lalle ta rabu ta bakare. Me ya faru a Asma'u bintu Umayyis ta haihu? Fa kala yace, sai annabi yace da ita, اغتسلي واستغفري بثوب واهرمي. النبي سي اغتسلي سيكي وانكا واستغفري بثوب كما كي يكون زبودة ونتفاتي وانا ذاك سن يدني هن الجني فتر وادا قدكي واهرمي فنن كما كي توكي اكرامي كنا ايكي مهد نزام فهمتا انا مغلق اشيم التحبي نيش ga mai aikin haji ko umara, idan ya zo miƙati ya yi wanka. Kuma wannan wanka ɗin ita mace mai al'ada da mace mai jinin biki, gaga ai ba tsarki ma jikinsu, amma ya halatta su ga aikin haji akan haka. Duk abinda mai haji yake ko mai umara za su yi in banda tsawar har sai sun samu tsarki sannan sai tsawar. Hatta wanka na ihrami za su yi duk lokacin ba su tsarki, amma in sun yi wankan suna da lada ba don sun zama masu tsarki ba. Kuma mai jinin da kyau. Dan saboda haka wanka ga mai ihrami abu ne da aka so mutum ya yi idan zai yi ihrami. وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد sai annabi sura da mutum Allah tabbata dare shi yayi sallah fil masjid a wannan masallaci da Zulhulaifa dan auren akwai wurin yin sallah ke bantacce sai annabi yayi sallah a wajen wannan kuma abin da yake nuna wa shine idan zaka dauki harama da aikin haji ko umara idan ka zo miqat bayan kayi wanka to akwai bukatan kai sallah shin sallah din nan da zaka yi musabi ne ko ba musabi bane ba wadansu malamai suka ce idan ya dace da lokacin wata sallah ta farilla sai kai sallah ta farilla shikenan idan ya dace da wata nafila ma abuciyar sababi wanda akwai sababin da ke haifar da ita to sai kai wannan nafila ma abuciyar sababi kamar tahiyatul masjid ko waninsa shikenan sai ka dauke hirami amma in bai dace da lokacin farilla ba ba kuma nafila ce ma abuciyar sababi ba daukan ihrami kadai ba wani dalili a kansa na cewa kuma sai kayi sallah sannan ka dauke hirami ba wata sallar nafila da ake dan babu hadisi da ya tabbatar da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka haka ibn tayyiya yace kwata kwata bai inganta ba ko ta hanya sahihiya ko ta hanya dhaifiya kun gane da kyau bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah thumma rakiba al-qaswa sai ya hauta guwarsa da ake kiranta al-qaswa lakabi ne nata hatta idza tawat bihi ala al-bayda hasaida ta daidaita da annabi ala al-bayda akan tudu dan Zulhulaifa din yana gangare ya dan fito da ita kan tudu a halalin tauhidi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara talbiya wanda ta kunshi tauhidi shine labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan shine ma'anar a halalin tauhidi sai manzo Allah ya ihlal domin a halala daga al-ihlal ne al-ihlal kuma shine rafu'us sauti daukaka murya ma'ana sai kawai aka ji annabi ya farke da yin kabbara ya daga sautinsa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik alamar cewa ya riga ya shiga cikin harabar aikin haji kun gane da kyau Jabir yake hatta idza atainal baita har haka muka yi ta tafiya tsakanin Zulhulaifa zuwa garin Makka hatta idza atainal baita har zuwa lokacin da muka shigo dakin Ka'aba muka zo dakin Ka'aba istaslama ar-rukna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya sumbaci ruknul yamani faramala sannan ya sassarafa salasan a kewaye guda uku na farko wa mata ya kuma yi tafiya irin wanda ya saba sai da gobe arba'an a kewaye guda hudu na gari wato kenan abinda wannan ke nuna mana tun daga kan hanya lokacin da annabi ya je Zulhulaifa ya dauke ihrami daga lokacin da ya sa ihrami tun daga nan har zuwa Makka duk me yake akan hanya talbiya talbiya yake labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka idan ka gaji da talbiya sai kabbara allahu akbar allahu akbar kamar da sahabbai suka rinka yi in ka gaji da kabbara ka shiga talbiya aka sahabbai suka rinka yi tun daga nan har a zo Makka wannan kuma ke nunawa wannan talbiya ba ta yankewa har sai bayan ka zo kai ido hudur dakin Ka'aba da zaran kai ido hudur dakin Ka'aba shikenan kuma talbiya ta yi ta yanke dai yanzu zaka shiga tawafi ne muna fata an fahimce ni da kyau to lokacin da ka zaka shiga tawafi dakin Ka'aba zaka zagaye shi to bakwai zagaye guda uku farko ana son ka yi sassarafa a ciki abinda ake nufi sassarafa ba gudu ba sauri ba zagaye guda hudun karshe ana son ka yi tafiya zaka zagaye suna kana mai tafiya ba gudu ba ba kuma sassarafa ba kun fahimce ni da kyau to wannan tawafi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gabatar da shi shine ake kira tawaful qudum wato tawafi na gabatowa na shigowa cikin garin Makka zaka yi zagaye guda bakwai kuma daga inda ake bukatar mai tawafi ya fara tawafinsa shine daga jikin wato inda hajarul aswad yake ka san dakin Ka'aba murabba'i ne ma'ana yana da kusurwa guda hudu ga kusurwa ta gabas maso kudu wannan kusurwa ta gabas maso kudu a jikinta ne hajarul aswad yake wani bakin dutse inda ake nunawa a hoto mutanen ma kasar wasu suke cewa wurin shan nono wato bakin dutsen da ake sumbata jikin dakin Ka'aba to wannan daga nan ne zaka fara tawafinka yayin da zaka fara tawafi saitinsa ake so ka tsaya kana da dama kan matakai guda uku in ka samu dama ka je daidai shi ka sumbace da bakinka sannan ka zagaya ka tafi duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi, duk lokacin da ka dawo ka sumbace shi, haka ya zagaye guda nawa? Bakwai kenan. In baka samu daman taba wato sumbatar sa ba da hannunka wato da bakinka, saboda akwai tunkoso na jama'a, to kai ka samu ka sa hannunka ka taba hannu, ka taba shi da hannu, ka sumbaci hannunka. Kuma mataki na biyu kenan, to sai ka ci gaba, duk lokacin da ka zagayo ka taɓo shi ka sumbata, saboda matsatsi ya yi ba zai baka dama har ka sumbace shi da baki da baki ba. Idan ka kasa yin wannan, ba sai ka tutture jama'a ba, dan kana da ƙarfi, ka yi amfani da ƙarfinka da kwanji ka tutture marasa ƙarfi, ba sai ka yi haka ba. Sai Annabi ce ka yi ishara da hannu, da ka zo da Hajarul Aswad sai ka yi haka, ka yi bismillah, sai ka sauke hannunka, ba sai ka sumbaci hannun ba. Sai ka ci gaba da tawafi, lokacin da ka zagayo ka sake ɗaga hannu haka daidai saitinsa, ka sake zagayowa har kai zagaye guda nawa? Guda uku. Guda uku farko ana buƙatar sassarafa, guda uku ƙarshe kuma za ka cikin su a hankali. To wannan magana ta Jabir ibn Abdullah da yake, hatta idza ataina albayta, har lokacin da muka zo daki, istaslama ar-rukna, sai kawai Annabi ya sumbaci ar-rukna, wato yana nufin Hajar al-Aswad. Da shi ne waɗansu suka kafa hujja, suka ce ashe tahiyyatul masjid ta shafi kowane masallaci ne in banda masallacin Ka'aba, domin Annabi ya ce yayin da duk shiga masallaci ka tabbatar ka yi sallar rakawi guda nawa? Guda biyu. Hadisin Abu Qatadah dake cikin Bukhari, sallar da muke kiranta tahiyyatul masjid. Sai suka ce ashe shi ɗakin Ka'aba idan an zo ba tahiyyatul masjid za a yi ba, me za ka yi? Tawafi kai tsaye. Kun gane da kyau? Suka ce ga hadisin Jabir yana nuna mana Annabi na shigowa bai yi wani abu ba sai me? Sai tawafi. Da ana tahiyyatul masjid da ita zai fara kafi. To wannan matsala ce da malamai suka yi sabani akai. Har akwai wani hadisi cikin matsala da suka ce Annabi ya ce wato albaytu tahiyyatuhu tawaf. Dakin Ka'aba tahiyyatun sa shine tawafi. Ma'ana ba za ka yi masa tahiyyatul masjid ba. To sai dai kash wannan hadisi dhaifi ne. Wannan hadisi bai tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Dan haka sai malamai suka yi da'in da dangane da wannan matsala. Waɗansu suna ganin kan Annabi ya ce duk wanda ya shiga masallaci kare kuskure zauna har sai ya mai sallar raka'a biyu. A nan aikata shi bai yi ba. To da me za mu yi aiki da maganar sa ko da aikin sa? Maganar sa. Maganar sa dai ba da umarni ita za ta gabatar sama da me? Sama da aikin sa sallallahu alaihi wasallam. Dan haka ko malaman da suke da fatawar cewa lallai ko ɗakin Ka'aba ka shiga, lallai ko masallacin ɗakin Ka'aba ka je, ba za ka ce shi ba a masa tahiyyatul masjid ba, lallai sai kai. In ka kafa hujja da wannan hadisin, to za ka kafa hujja da hadisin Bukhari na Abu Qatada cewa ai Annabi ya ce ai sallallahu alaihi wasallam. Dan haka in ka shiga ɗakin Ka'aba sai ka yanke talbiya, sai ka sa ka yi mai tahiyyatul masjid raka'a biyu, sannan sai ka je wajen tawafi. Za ka fara tawafi kuma daga inda muka ambata. To a cikin tawafin nan, da zagaye na farko da na biyu da na uku har zuwa na bakwai, babu wani abu tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake dole shi zaka karanta. Idan da zaka yi tawafin ka har ka kare, baka ce komai ba, baka yi kowane zikiri ko wani tasbihi ba, tawafin ka yayi. In kuma zaka yi tayi kana cikin karatun Qur'ani, haka kuma yayi. In zaka yi takbirin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, an samu wadatta da cikin magabata, haka suka yi. Amma keɓance wata addu'a a ce zagayen farko ga addu'arsa, zagayen na biyu ga addu'arsa, ta uku ga addu'arsa, har zuwa na bakwai, wannan bid'a ne, wa anzalallahu biha min sultan. Za ku ga waɗansu ‘yan ƙananan littattafai ana sayarwa har a Makka, wannan wanda suka yi su ba malamai ba ne, ‘yan kasuwa ne, kuɗinsu kawai suke tara, ba abin da musu rai. Malamai da dama za ka suna faɗakarwa a cikin ɗakin Ka'aba cewa duk wannan addu'o'in ba ta tabbata ba daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun fahimta da kyau? Da haka an baka kofa ne a buɗe, abinda duk ka samu daman yin amfani da shi na lafazin da ke nuna girmama Allah da kambama Ubangiji da jinjina masa shikenan. Amma ƙayyade kanka da wata addu'a cewa dole sai ita ce za a yi, to wannan kuma ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don Annabi bai koyar ba cewa ga wata addu'a wadda dole ita ce za ka yi cikin tawafinka. Thumma ata maqama Ibrahim fa salla, thumma raja'a ila ar-rukn fa sallama, ثم خرج من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فرق الصفا حتى راى البيت فاستقبل القبله فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. جابر بن عبد الله يتي ثم أتى مقام إبراهيم باين النبي يا جماعه توافي كوي غدا بكوي sai zo wurin da ake kira maqam Ibrahim, daidai wurin da annabi Ibrahim ya taka lokacin da yake jaddada ginin dakin Ka'aba. To wannan maqam Ibrahim wuri ne da yake gabas da dakin Ka'aba. Akwai wani dan wato wani gini da aka yi karami aka sa glass a cikin maqam Ibrahim din yake. To abin da ake bukata bayan ka kammala tawafi, zaka zo kai sallah raka'a biyu wanda shine cikon tawafin ka. In mutum ya tawafi bai yi wannan sallar ba kamar bai kammala tawafi ba ke. Gane da kyau cikon tawafinsa. To wannan sallah raka'a biyu ana son ka zo ka yi ta a bayan maqam Ibrahim, yana gabas da dakin Ka'aba, sai ka koma daga bayansa sai ka fuskance shi da dakin Ka'aba tare, sai ka yi wannan sallah raka'a biyu. Ba lallai ne sai kana saikinsa ba, ya zanto dai bayansa. In wuri ya yi taro ta yadda baka samu daman tsaya maqam Ibrahim ba, duk inda ka tsaya cikin dakin Ka'aba ka yi wannan raka'o'in guda biyu ya halatta. Duk inda ka tsaya cikin masallacin Ka'aba ka yi wannan raka'o'i guda biyu ya halatta. Kuma kar ku manta, dawafi dole sai da sarki, dole sai da sarki, sai da alwala. Mutumin da duk baya da alwala ya dawafi, dawafinsa bai ba. Don annabi ya ce mana dawafi kamar sallah ne, illa iyaka an halatta surutu a cikinsa irin yadda ba halatta ba cikin sallah. Amma abinda sallah ke bukata na sarki da komai da komai, haka dawafi ke bukata. Yayin da kai zaka shiga dakin gaba baka da alwala, sai kai alwala sannan ka shiga. Shi yasa aka ce ita mace mai jinin al'ada ko da take mai jinin biki, komai zai taya cikin aikin haji in banda dawafi, dan dawafi na bukatar sarki. Sauran abubuwan ko ba dole bane ba sai da sarki, ko wani irin abu ana yin sa ko da ba sarki, tsayuwar arfa ko ba sarki, ko da zanaba a jikinka ta tsaya arfa tsayuwar ka ta yi. An gane ko? Karance ko da zanaba a jikinka wani ya fahimci cewa ya halatta ya kusanci matarsa a aikin haji, ma'ana mutum ya yi mafarki ko? Wanda ya kusanci iyalinsa ga ya san aikin hajjinsa ya tashi daga aiki, sai yake gara mai zuwa kuma ya sake biyan jirgi ya tafi. Sun maraja ilar rukuni, bayan annabi ya yi sallah raka'o'i guda biyun nan sai ya sake komawa ilar rukuni zuwa ga wato ainihin al-hajar al-aswad. Fassalamahu, ya sake sumbatarsa. Sun makharaja min al-babi, sannan sai annabi ya fito daga kofar wannan masallaci ilar safa zuwa dutsen safa. Jabir na wannan magana daidai lokacin masallacin dakin Ka'aba ɗan ƙarami ne, kila bai fi wannan masallacin da muke ciki da wannan kewayen ba. Lokacin in zaka tafi Safa har sai ka fita daga masallaci, ga da hoto unguwa a can dutsen Safa yake, amma yanzu gaba ɗaya an fata daki ya zama dutsen Safa da Marwa suna cikin masallacin gaba ɗaya. To da haka sai yake ba da labarin abin da yake a da, ba abin da yake a yanzu ba. Sun makaraja, sai manzon Allah ya fita cikin masallaci min al-babi, daga kofa ila Safa zuwa ga Safa. Falamma da na min al-Safa, yayin da ya kusanci dutsen Safa, qara'a inna as-safa wal marwata min sha'airillah, sai karanta wannan aya, inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa khayran fa inna allaha shakirun alim. Haka annabi ke karanta wannan aya yana tafiya akan hanyar sa ta zuwa hawa dutsen Safa. Yayin da ka tafi daga jikin dakin Ka'aba, dama Safa din na gabas da kai, shi da Marwa. To Safa shi ne a damanka, Marwa na hagu. To ba za ka fara yin hagu din ba, dama za ka yi ka je inda dutsen Safa yake. Kun gane da kyau? Yana karanta wannan aya, sannan sai ce abda'u bima bada'a Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara ne. Ma'ana da Allah ya tashi ambato cikin Qur'ani, Marwa ya fara ambata ko Safa? Da aka sai annabi ya fara hawa kan Safa kafin ya je kan Marwa, ya ce abda'u bima bada'a Allahu bihi, zan fara da abin da Allah ya fara. Fara kasafa, ya hau kan dutsen Safa. Bayan ya hau dutsen, hatta ra albaita, sai ya juyo fuskanci inda Ka'aba take, har sai da ya ga dakin Ka'aba. Fastaqbal al-qibla, ya fuskanci al-qibla. Fawahhada Allah, ya kadaita Allah. Wa kabbarahu, ya girmama shi. Ga abin da ya faɗa, ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أبين لك بكاتها كيك نم إذا كان حدوث الصفاء كرم دولنا بواج ببني با أما إذا كان كرم لا دام يوم بسكي يلا ذكي ومسوني هذا الشيسو كوديكي أقوم على بي لسكي درأي سيوا دك أبين دا النبي أيك تاء أيك ستكين أيك هجي واجبين
matukar ya aikata su ya zama mai wajibi. Suka ce aikin hajji ya sha bamban da sauran ibadodi. Annabi ya zo ya yi a aikace don ya shirye da mutane gata ake. Da haka a ciki ba ka cewa abu kaza mustahabi ne sai in kana da dalili mai karfi da yake zama mustahabi, in ba haka ba komai za ka dauke shi a matsayin mai wajibi. Ba ka da'awar kaza mustahabi ne bai kai matsayin wajibi ba illa idza dalla dalilu ala zalika. Na farko kin, na biyu suka ce lokacin da annabi ke aiwatarwa yake cewa sahabbai khudhu anni manasikakum ku riƙe ibadojinku daga wurina, ibadojin aikin hajji, manasik ibadoji da ake a aikin hajji. Tunda ya ce khudhu fil al-amr ne, ya zama kenan wajibi ne karɓan duk wannan abin. An bayyana da kyau. To da haka sai waɗansu ganin duk waɗannan babai dole ne sai mutum ya kiyaye su don ya karanta, waɗansu kuma suna ganin ba dole bane ba mugulunsu dai shine a ce musu mustahabi. Da dai annabi ya hukunta dukkan safa abin da ke ne ya kafara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har sau uku, sannan sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, lalle ba abin bauta sai Allah shi kadai, abin bauta na gaske babu shi sai Allah shi kadai. An jaza wa'ada, ya cika alkawalinsa da yawa bayinsa mummunai. Wa nasara abada, ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Me annabi yake nufi da wannan? Allah ya nuna masa a cikin mafarki, la tadkhulunna al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna. To yanzu gashi sun shigo al-masjid al-haram din, gashi suna aikin haji, sai yake godiya ga Allah. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da, Allah ya cika alkawarin sa. Wa nasara abda, ya taimaki bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hazama al-ahzab wahda, ya linjayi taron kafirai shi kadai. To ne shekarar da aka yi gazotar ahzab, kafirai suka raba goran gaye ta zuwa ga dukkan wani wanda yake fada da musulunci cewa a je Madina dai aiwa musulunci ta tas. Suka taru suka yi sansani a bayan garin Madina. Kafin su zo, Salman al-Farisi ya bai wa annabi shawara cewa a yi wani katon gwalolo rami babba a kewaye Madina da shi, ta inda abokanan adawa za su shigo. Ta yadda dawakin su da babban hawansu ba za su iya shiga wannan ramin su fita ba. Su mutanen Faris suna da wannan dabarar yakin irin wanda babu ita kasar Larabawa. Annabi da kansa ya zo jagoranci su ba kai wannan aiki. Saboda haka da kafirai suka zo suka kasa shigo, wasu suka tsaya baya har tsawon waɗansu kwanaki wanda sun riga kun san su a tarihi. Da ƙarshe Ubangiji Ta'ala ya turo iska ta rinka tuge rumfunan su, sai suka yi tsammanin iskar da aka halakar da wato ainihin adawa da ita ce za ta zo musu, wanda aka halakar da mutanen annabi guduri hufiya azabun alim, sai suka tattara nasu nasu suka gudu. Shine Allah ke cewa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Iz ja'ukum min fawqikum min asfala minkum wa iz zaghatil absaru wa balaghatil qulubu al hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa حذوا فإنت ورد الذين كفروا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلوا وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم زوا فريقا أيوي كما يدى سلطة العذاب في بياني تشيني أنه كبار الأفار من نيشي قوديا كألا تنجني دعبين لأكل وتعذبت العذاب وهزم الأحزاب وحدا الله يارم جاي الأحزاب توابن كافري shi kadai. To abinda annabi ya faɗa kenan. Thumma da'a bayna zalika, sannan yana yin addu'a tsakanin waɗannan al'amuran. Qala mithla hadha thalath marrat, idan ya fito wannan jerin ababan sai ya tsaya sai ya addu'a ya roki alkhairan duniya da lahira duk abin da yake bukata na gafara da menene, kar ku manta wannan wuri yana daga cikin wuraren karban addu'a. Yana wuraren da yake bukata kanaci da addu'a lokacin da kake kan duniya. Idan ya addu'a ya addu'a ya duwa sai sake mai ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku har zuwa ga sai sake sai ya addu'a ya addu'a sai kuma sake mai ta wannan har sai da yaso nawa so qala mithla hadha thalath marrat thumma nazala ila al-marwa sannan sai annabi ya sauka ya fuskanci dutsen Marwa hatta idan sabbat qadamahu fi batn al-wadi ana wannan magana a daidai lokacin tsakanin Marwa da Safa din wato kwazazzabo ne a wurin har ya zuwa lokacin da kafafunsa in sabbat suka sauko fi batnul wadi a tsakiyar wadi da wurin ma lokacin nan magudanar ruwa ruwa na wucewa da annabi ya kai wannan waje sa'a sai ya rinka sassarafa hatta idza sa'idata har ya zuwa lokacin da ya tsallake wannan wadi din mata hatta atal Marwa har ya sai ya rinka tafiya kuma a hankali har ya zuwa inda dutsen Marwa abun nufi lokacin da ka sauko da gudunar safa za ka je Marwa. Akwai wani iyakantaccen wuri a da wanda shi Jabir ke bukata ke magana saya a da, da cewa fatan ruwadi sake ruwadi wanda ana bukatan ka yi sassarafa a wajen. Ina jin fadin wajen zai kamar daga farkon masallacin zuwa ƙarshen sa ko sama da haka, wanda ana bukatan ka yi tafiya ne sassarafa a wajen, yayin da kake tafiya wajen safa da yayin da kake dawowa Marwa, da duk lokacin zuwa dawowa in ka zo wajen sai ka yi sassarafa. To yanzu tunda an gyara wajen an sanya fitilu, sai su hukumomin Saudiya sai suka sanya fitilu da ke baka izina cewa ka zo wannan wuri. Kamar nan wurin da ta sai da wata koren fitila irin fluorescent din nan wanda suke green sun yi haka. Idan ka je can da kuma ka sun yi haka wannan tsakanin wurin farko da na karshe inda wannan fitilu suke nan ne yake mai wannan sassarafa din. Idan ka je za ka ga wannan. Da zaran ka zo wurin farko sai ka fara sassarafa har ka je inda fitilar karshe take sai ka daina. Wajen tafiya da wajen dawo shi ne kuma da umar nufin suke cewa bainal milayn al-asbarayn, wanda zuwa lokacin zo kuma wajen su milayn aka sa, wato alama guda biyu aka sa kamar irin milestone din nan, kamar irin sumuntin nan da ake sawa na kirgan mil a kan titi ko kilometer, aka sa kore a nan daya can muna aka sa guda daya a daman su kenan. Yanzu kuma sai aka sa fitila, duk zamani ina canjawa ana samun cigaba. Shi yasa yanzu kaga idan ka karanta milayn al-asbarayn ka je kana neman mil ba za ka same shi ba kenan. An bai tona da kyau hatta atal marwata, har lokacin da manzon Allah ya je wurin dutsen Marwa, fa fa'ala 'ala al-marwati kama fa'ala 'ala safa, ya aikata irin abin da yayi akan safa lokacin da ya je Marwa, irin abin da ya fada akan dutsen safa shine ya sake mai ta akan mai kan dutsen Marwa. Wa nakara al-hadith, Jabir ya ambaci hadisin, wa fihi, a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya, wato shi Ibn Hajar al-Asqalani so yake ya takaice hadisin ya fi haka abin nufi dai lokacin da yake kan safa ga abin da yi, da ya je Marwa ga abin da yi, in ya sake dawowa dai wannan zai mai ta har ka je ka dawo duk abin da zaka yi mai sake. Kuma kar ku manta da ka tafi daga kan safa ka tafi Marwa, idan ka je zuwa ɗaya kenan, yayin da ka sake dawowa kan safa ya zama biyu kenan, idan ka sake komawa Marwa ya zama nawa kenan, uku kenan. To kuma ana son ka yi guda bakwai, wannan ke nuna zaka fara tafiyar ka akan safa ka kare akan dutsen Marwa. To idan ka yi wannan guda bakwai din ka kare akan dutsen Marwa din, ka riga ka gama sa'ayi. Mai aikin hajji na tamattu'i a wannan lokaci sai ya yi tsaye-tsaye ko ya aske gashin kansa gaba ɗaya, don abin da ya riga ya yi umara ne yanzu. Yasa ayyukan umara gaba ɗaya haka suke, ka je ka ɗauko ihrami daga miƙati, ka zo ɗakin Ka'aba ka yi kewaye guda bakwai da muka ambata, bayan ka gama ka yi rakawi guda biyu da tawafi, bayan ka gama ka je ka yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, shikenan ka gama umara. To wanda yake aikin hajji na tamattu'i, wanda zai yi umara ya aje sannan ya ci gaba da sa kayansa na gida har ya zuwa ranar da za a fita zuwa Mina, sannan ya ɗauki niyyar aikin hajji. To kaga da yayi wannan yanzu kawai sai ya tsaye-tsaye ko ya aske gashin kansa shikenan, sai je gida kwaɓe kayan wannan ya sanya kayansa na gida, in ma da iyalinsa ya je aikin hajji ya halatta ya kusance shi, don yanzu ya riga ya gama umara yana jira ranar 8 ga wata kuma ya tafi aikin hajji. Kun bai tona da kyau, wannan ita ce umara. Sawa'un za ka yi umara ne kaɗaitacciya ka je ka yi ta, ko kuma ka je ka yi aikin hajji na tamattu'i, in dai kai wannan ka riga ka yi umara ke. Idan ko aikin hajjin da ka ɗauka na ifradi ne, tawafin nan da kai dama tawafi kudum ne kai a wajenka, ba shi tawafi wanda ke rukuni ne aikin hajji ba. Kana gama shi kai rakawoyi guda biyu shi kenan, ba lallai ne sai ka zo ka yi sa'ayi ba, ka yi kyale sa'ayi sai ranar goma ga wata, ranar sallah ke, sannan ka zo kai sa'ayi. Kana gama tawafin kudum shi kenan, sai ka ci gaba da zama da kayanka na ihrami, dan kai ifradi kake ba halin sai kayan gida. Har yanzu a ranar 8 ga wata, ranar da za a fita Mina, wanda bayani zai zo, dan ka karasa sauran ayyukanka da kayi tawafi shi kenan. Wanda kuma ga dama ka yi tawafi kuma ka zo ka yi sa'ayi, kuma har yanzu sa'ayin naka ka ajiye shi domin aikin hajji yayi, ya zama to wannan tawafin kudumi za ka zo ka yi tawafin ifada na rukunin aikin hajji ranar goma ga wata, wanda bayanin shi kuma zai zo nan gaba. Siffar tawafin da yake sai da lokacin da ya ja bambam, ko bai tona da kyau. To shi ne ke cewa wa zakar al-hadith, Jabir bin Abdullah ya ambaci hadisi, wa bihi, a cikin hadisin yana cewa falamma kana yawmut tarwiya, yayin da ranar tarwiya ta zo, ranar tarwiya ita ce ranar 8 ga wata, tawajjahu ila mina, sai safai suka fuskanci mina, suka tafi mina, wato ranar takwas ga wata, an kiraye ta da suna yawmut tarwiya, saboda galibi a wannan rana alhazai suke tattalin ruwa wanda za su yi amfani da shi wace gari ranar tara ga wata yawan arfa, saboda akwai zafin rana. To kowa sai ya tattara ruwa, wannan yasa cikin salkar rasumi, wannan yasa dan arannan zaka tandu komai, saboda gobe sai yawan arfa ce gaba ta, sai ake kiranta yawmut tarwiya saboda tanadin ruwa da suke a wannan. توجهوا الى منى تسكت فكتي منى فكتي منى وركب النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي يهو كان تغورسا دومين تفيا منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر النبي صلى الله عليه الظهر امنى هكا العصر هكا المغرب هكا العشاء هري زوا اصباحي ترالن ترغوتا ثم مكث قليلا فالنبي زونا بايا يصلى كدان حتى طلعت الشمس har yanzu a lokacin da rana ta hudu fa a jaza sai kuma ya ci gaba da tafiya hatta a ta arafa har sai daidai dab da shiga filin arafa fa wajen da kubbata kadu duribat lahu bi namira sai ya samu an riga an kafa masa gukka a wurin da ake kira namira kubba ita ce karamar gukka wacce take kewayayya haka kila zama mutum biyu ko uku ita ce kubba to a wurin da ake kira namira namira dab da shiga filin arafa ke an gane ku fana zalabiha sai annabi ya sauka ya shiga cikin wannan bukka tashi ya zauna hatta iza zaghatish shamsu har ya zuwa lokacin da rana ta karkata ta batsakiya amara bil qaswa'i sai ya umarni a koro masa taguwarsa da ake kiran ta qaswa faruhilat lahu aka daura mata sirdinta fa ata batnal wadi sai annabi ya hau har sai da ya zo batnal wadi wato tsakiyar wadi wato wurin akwai magudanar ruwa babba tsakanin namira da filin arfa har yanzu idan ka je katon masallacin nan kina kira masjidu namira wanda a gaban masallacin za ka ga wannan alamar magudanar ruwa babba har akwai gada to sai da annabi ya je wannan wadi din fasata wannan ya tsaya yawa mutane hudu ba daidai inda wannan masallaci ke a yanzu thumma azana sannan ya umarni aka kira sallah thumma aqama sannan ya umarni aka tada iqama fa sallal zuhra ya sallati az-zuhr ثم أقام سنيه من يأكي إقامة فصلى العصر يصلى تلا أثر ولم يصلي بينهما شيئا أنه بيصلى تونا بباء أتكاني ونن صلوا لي قدابيون نافلة فتوابين دون نكينونا ورانا نتقذ قوتا أرمنا لي الهديزة تجستك منا قبات ينسي قلت دكور فتتش أبين دا أكي سوكما أوان نرانا متين يتفيد ولي الزهر في مطاعك يصلى الزهر la asar ta zo yayi magariba haka isha'i haka azhar da asar ko ce zaka yi ta a lokacin da ba jami'i zaka yi magariba isha'i ko ce zaka yi ta a lokacin da ba jami'i zaka yi to wannan dare babu wani abin da aka ce zaka yi zaka iya zaka ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik in ka da talbiya kai karatun qur'ani ko kai zikiri ne nan yi zikiri daga cikin zikiri wanda ke tabbatacce daga annabi duk yayi an gane ku ba shar'anta maka qiyamul layl ba saboda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata nafila da yi a wannan guri idan kai qiyamul layl kuma kai kai bid'a ke sai dai kai kamar gurin da zaka yi karatun qur'ani kai barcinka idan aka wayi gari ba tare da wata kenan ba a ranar ne tsayawan arfa to ka'idar tsayawan arfa lokacin ta baya farawa sai rana ta bar tsakiya sannan lokacin take farawa dan haka da gari ya waye annabi sai aka tafi sai aka je aka kishi gafilin arfa ma aka tsaya a namira har aka yi masa bukka inda ya tsaya ya huta har sai da ta fitar rana ta bar tsakiya sai ya tashi ya zo inda wannan masallaci yake jama'a duk sun haɗu annabi ya hudu ba su tafi nan arfa tare da hudubar nan tasa bayan ya gama hudubar aka yi kiran sallah irin yadda ake kiran sallah aka yi azhar raka'a biyu aka yi sallama aka tashi aka yi kawa kuma aka yi la'asar raka'a biyu aka yi sallama ya zama an yi dambu ta kadim ke to daga wannan ne sannan sai a shiga filin arfa haka ne ya kamata a yi to amma a yanzu alhazai wajen miliyan biyu suna gudanar da aikin hajji lokaci guda ina za ka iya cire su a namira ka ce dusu tsaya kasu shiga arfa sai bayan ya zahar kaga ba zai yiwu ba shi yasa wurin tun karfe goma ma yana filin arfa alhazai karfe goma wani ma takwas kini ta yi masa a filin arfa to sai dai ku sani ko da ka shiga filin kafin wannan lokacin shar'antuwar tsayuwar arfa din lokacin ta baya fara sai an yi min sai rana ta bar tsakiya kuma abinda ake bukata da rana ta farsakiya sai a hato ayi sallah az-zuhr da al-asr in sun samu ne ka je masallaci dan ka ji hutubar da limami zai da hutuba sai ka riga ka san masalolin duniyar musulunci gaba daya ka ji wannan hutuba ka ji me aka umarni da aka yi hani kai sallar da bitar da yawanka sannan da an gama sallah kenan lokacin da yawan alfa kuma ya fara kenan daga nan har rana ta fara kamar yadda zamu ci gaba kan sai an bai tunan da kyau ثم ركب باين انكر غا ان كمل صلاه سي النبي هوتا غوتا حتى اتى الموقف هر سي دي دي اندي اكي تساوا فيلن ارفا دين فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخره سي النبي سنيا تكين تاغور تا زوا غا صخره واتو اذا كجي تسكير فيلن ارفا دان اكو دوتن دا اكي نونوشي وندا اكي كيرن دوتن ارفا دان كو كما جبل الرحمه دا وندان فرين فرشي يا سمسا to gabas da wannan dutsen da ga akwai falalan dutse shin fadadda yake kusan dai falalan dutse ne irin kan ba yake ce masa ko menene to sai annabi ya je gabas da wannan dutsen bai hau wannan dutsen ba babban irin akwai shin fadadin duwatsu sai ya je ya hau kan da rakumarsa ya fuskanci inda tsakin Ka'aba yake shi ne Jabir hatta wai ina rakumar ta tsaya sai ya faɗa ba fa ja'ala batnu naqati sai annabi ya sanya cikin taguwar tsadin nan alkasuwa ila sakharat tana saitin inda sakharat wato kamfar dutsen nan suke a kasa kun gane da kyau wa ja'ala hablal mushati baina yadayhi sai annabi ya sanya hanyar da masu wucewar kasa suke tsayawa saboda can sun yi tsari a lokacin su wanda suke kan dabbobi ga inda zasu bi wanda suke wucewa kasa ga hanyoyin su sai annabi ya sanya titin masu wucewa a kasa baina yadayhi a gabansa واستقبل القبلة يفسكت على القبلة كنا نركب كدوبة النبي يحيو تابوة تندق مدينة على مكة بيزو مكة يساكي هوا تابوة يدي من يفانا دقا من يساكي هوا تابوة يدينا يدي نبرة باق أن يهدو بكما يساكي هوا تابوة يدينا في لن أرفع دقونا يجينونا وحالة تنقيتين هجا كم أبن هوا ينزين كاو موتا ياي duk wannan zirga-zirgar kai ta a mota ya yi sabanin waɗanda suke ganin cewa yi a ƙasa shi ne idan malamai sun yi sabani yawan ne ya ce ka yi a sama ko ka yi a ƙasa waɗanda suka ce ka yi a ƙasa don saboda akwai wahala saboda ka ya falada waɗanda suka ce a ka yi a sama don da a ce yi a ƙasa ya falada da Allah ya zaɓarwa annabi sabin da ya falada ba haka bane ba ala kulli halin sai hasabal yusuf gurgudai da ka sami yusuf kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hau wannan dutse ba da yake tsakiyar arfa kaga akan taguwar sai yake ya fuskanci alqibla sallallahu alaihi wasallam fa lam yazal waqifan bai gushe baina tsaye akan taguwar nan tasa hatta gharabati shamsu har sai da rana ta fadi wa zahabati sufratu qalilan wa to hatta fatfatin nan launin da yake ragowa na ruwan dorowa din nan shi ma ya tafi hatta ghabal qursu ka har sai da kullun rana ya bace gaba daya ba a ganin sa ودفعها سنتي النبي الزابرة زي بر أرفع جنزوا غينا مستلفة وتسيون انك ينونا منا لوكة سنتي وار أرفع شيني دقى لوكة سنتا رانا تا كوتي سكيا هري زوايوش هري وزوافات وصا في كات كبتر كفات بكنا سينا أرفع كما دا انك سي سيوا بان اللي بني بي دنك جولن كنا سي ايا كوو حالا كي سيوا توجن اوا بير حتي تنكر في دين لانا هرشي دنين مبو اوا سيدا ba zai yi ba ka iya tsayawa ka iya zama ka iya kwanciya ka iya cikin gide duk ya yi kaddara barci ya ɗauke ka har awa hudu ba wanda ya ce tsayawan arfa ka ba ta yi ba sai dai ba ka samu kayan su gifari da yawa wani kawai amma dai tsayawan arfa ka ta yi shi yasa ko da mara lafiya aka ɗauke shi aka kai filin arfa ranga-ranga bai san abin da yake cikin aka ajiye shi a filin arfa ya yi tsayawan arfa kun fahimta da kyau ashe tsayawar ba lallai bace ba sannan hawa wannan dutsen kuma baya cikin sunna ka ce sai ka matsawa kanka ka hau wannan dutsen da ake kira Jabal Rahma din nan mabida ne cikin addini to za ka galibi waɗansu alhazai daga waɗansu bangarori na ƙasar nan har kokowa ake wajen hawa wannan dutsen har ba daga waɗansu ƙasashe India Pakistan akwai wanda suke tanfa wajen ma akwai wanda zai wurin su yi kazanta ma su yi bayan gida a wajen wa'in sun dawo ƙasarsu za su yi kuɗi kaga jahilci kenan ga bid'a ga jahilci mutum ya je wahala kuma babu lada kenan shi wannan dutsen ba shi ne arfa ba filin wajen shi ne mai arfa kaga dai bana aikin haji an yi wajen miliyan biyu mutum alhazai suka yi aikin haji akwai wata shekara da muke can wajen miliyan 2.5 aka yi aikin haji, amma tare da haka a cikin filin akwai inda ba dan adam saboda girman filin. Filin ya fi karfin mutanen da suke zuwa, motoci da komai da ake a ciki, ga manya-manyan tituna duk a ciki, ga ban dakuna, ga wurin cin abinci, ga menene, amma duk da haka filin ya wadace mutum sama da miliyan 2. To inda ake hawa wannan dutsen shine aikin hajjin, dan Allah wannan dutsen mutum ne zai dauka. Sauran kenan dutsen wasu bai ba. To kaga cewa sai an hawa wannan dutsen ma kanta ba shari'a bane. Da haka sai ake yi wannan kore. Bayan rana ta fadi wa dafa sai annabi ya zabura, wa qad shanata lil qaswa az-zimama. Al-qaswa ta gusta shanata az-zimama, wato ya ja mata akalarta. Ma'ana bai saki akalar ba balantana ta yi sauri, hatta inna ra'asaha la yusibu mawrika rahli, saboda yadda annabi ke jan akalarta ya hana ta gudu, saboda ana tafiya cikin taro, annabi baya so ta yi sauri da yawa, wadansu suna tafiyar kasa ra kuma ya ji su, sai annabi ke so ya rinka tafiya da ta dace da masu cikin kasa, saboda harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim sallallahu alaihi wasallam. Wannan jan ragamarta da yake yi ko jan akalarta da yake, hatta inna rasaha, har ya kasance kan taguwar, laysibu maurika rahlihi, yana samun masaka kafar annabi sallallahu alaihi wasallam. Maurik shine bayan kasa sirdin doki, idan ka hau ba kuma akwai inda kafar kake sa ba ta dama, to shine maurik. Me yake kiransu da likafa ko likafa ke, har ya kasance wato kanta idan ta lankwaso idan annabi na jan ragamarta ko akalarta, har kanta na samu wato abin da tsa kasan ita maurik din, tunda na doki da na rakubi daban, na rakubi a gaba ne, da haka in ya ga wasu rakubin da ya lankwaso har ya tafa maurik din. Ina fatan kun fahimta. Wa yaqulu bi yadihi al-yumna, annabi yana nuni da hannunsa na dama, yaqulu bi ma'ana yana nuni kenan, ishara ce da hannunsa na dama, yana cewa ya ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina, wato yana fadin haka da baki kuma yana nuni da hannu, ta ya ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina, ya ku mutane abi a hankali abi a hankali, a tafi a nutsi, a daina turare da sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama ata hablan min al-hibal, duk lokacin da yazo ya shuɗe wani hablan, wato wani tudu, min al-hibal, daga cikin tuddai, ka san sahara idan iskar ta so za ga ta tare yaki nan, ta tare yaki nan gurin, to duk lokacin da yazo zai haye wani tudu cikin tuddai na yaki, arqalaha qalilan, sai dan sakanwar alraquman akalarsa, hatta tas'ada, har ta samu daman hawa wannan tudu. Bayan ta hau sai kuma saki dan shi da ya halata tudu, dan da in za ta hau tudu a so bukatar a sake ta, hatta atal muzdalifa, haka annabi ya yi har yazo filin muzdalifa, fa salla biha al maghrib wal isha, annabi ya sallati maghriba da isha'i, bi adhan wahid, da kiran sallah daya, wa iqamataini, da kuma iqama guda biyu, wa lam yusabbih bainahuma shay'a, annabi bai yi wani sallan nafila ba tsakanin su, at tasbih anan gulana ne sallan nafila, wa lam yusabbih bainahuma shay'a, abun nufi kaga maghriba ta yi masa tunna filin ina alfa tun da rana ta fada mu garwata ta ne aka bai magariba tun ba har sai da yazo muzdalifa, saboda da zu da rana ya hada magariba la'asar da azhar ya yi damu ta kadimi, yanzu kuma zai hada magariba da ita yi damu ta ce, saboda ka sai ka zo muzdalifa sai ka sallaci magariba raka uku kai shayi raka biyu, da kai wannan ka riga ka gama da yake gaba da muzdalifa, wannan dare ba abinda aka sharanta maka kai, za ka kwanta ne kai ta barci har asuba, saboda gobe ya fi aiki a gaban ka goma ga wuta. Kun gane ku? Sun matsa ja'a, sai dai abinda malamai suka ce, idan ka ga kayi jinkiri a hanya har za ka kusan kai rabin dare ko sha biyu ba ka zo muzdalifa ba, ya kamata kai sallar da magariba da isha idan a hanya kafin ka zo. Da akwai wata shekara da aka samu cunkoso, akwai al'azan da suka taso daga arfa bayan sallar magariba a motoci, saboda cunkoson da ke hanya ba su ƙaruso muzdalifa ba har sai bayan yi sallan asuba. To kaga nan gurin ba za ka ce ba yayi dole sai da annabi ya je muzdalifa ya magriba da isha, lokacin sallah zai wuce sai ka yi ta. Kun gane ko? Wa kullama atana mun karanta nan ko, fa salla bi al maghrib wal isha bi azanin wahidin wa iqamatin wa lam yusabbih bainahuma shay'a thumma taja, bayan annabi ya sallaci magriba da isha sai dan kishin gida ya kwanta barci hatta tala al-fajr har yazo lokacin da al-fajr yake to wa salla al-fajr ya sallan asbahi hina tabayyana lahu as-subh lokacin da asbahi din tabayyana gare shi bi azanin wa iqamatin akai kiran sallah tare da iqama dun marakiba sannan annabi ya saki hawa dabbarsa hatta atal mash'ar al-haram har sai da yazo wurin da ake kira al-mash'ar al-haram wani dutse ne da yanzu yake kusa da masallacin Muzdalifa akwai babban masallaci a Muzdalifa kusa da shi akwai wani karamin dutse wannan dutsen shine ake kira al-mash'ar al-haram kina laki ta fa za ka rubuta munafiqun fa zikrullah inda al-mash'ar al-haram zikru kama hada ku sabbin ma'ana dai ambaci Allah wurin da ake kira al-mash'ar al-haram to wannan dutsen shine al-mash'ar al-haram sai da annabi yazo daidai inda wannan dutse yake yayin da yazo wannan wuri me ya faru fa staqbal al-qibla sai ya fuskanta al-qibla fa da'ahu ya roki ubangiji wa kabbarahu ya girmama ubangiji wa hallalahu ya haylala fa lam yazal waqifan bai kuce bai na sai kar da guwarsa ya fuskanta dakin kaba ya fuskanta al-qibla hatta asfara jiddan har sai da gari yayi sarari sosai wato haske ya bayyana rana dai ba sirkata fito ba fadafa sannan sai kuma annabi ya tafi kabla an tatuwa shamsu tun kafin rana ta hudu wannan kwana a Muzdalifa din nan wajibi ne cikin wajiban aikin haji akwai malaman ba da suka ce ma rukuni ne cikin rukunan aikin haji dole mahajjaci sai ya kwana a Muzdalifa amma an yi rangwame ga mata da tsofaffi idan suka zo Muzdalifa suka dan tsaya sha bayan sun yi sallar isha'i wajen sha biyun dare za a iya tattara nazinar su tafi je su kwana a Mina a kan cikin shi saboda idan gari ya waye je su jifa cikin lokaci kafin masu ƙarfi su zo su tattake su an gane ku haka waɗanda ke koro dabbobin da za a yanka gobe su ma an musu abuwa za a iya tafiye su in sun tsaya wani bangare na dare ba sai sun kwana ba za a iya tafiye su haka idan kana shugabantan ayarin tsofaffi din ko shugabantan ayarin mata kai ne aminin ragabi a to shi kenan za su tafi kai za ka tsaya ne kai ma za ka bi su gudu kai ma duk an maka rangwame amma dukkan mutumin da yake ba tsoho ba ba mace ba ba wani ma'abucin uzuri ba yi ki kwana a Muzdalifa to yanka ya kama shi sai ya yanka dama ka za a haɗa ku ku gadi biyar Muzdalifa ne yi ki kwana a Muzdalifa
da ya ka kasa ɗan yaba ne idan ka balla haka shi ne alfarsu ne ya muke kira sau nawa su ne kece to kun dai fahimta ko da yare ku gaba shi yayi arama min batnil wadi annabi ya rinka jifa ne daga gangare inda gudanar ruwa take summan sarafa ila almanhar bayan ya kammala jefin wannan duwatsu guda bakwai sannan sai ya juya ya tafi ila almanhar zuwa inda ake yanka dabbobi almanhar wurin da ake soke rafumi domin annahar shine sukar rafumi manhar wurin da ake soke rafumi fa nahara ya soke rafumin sa summa rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannabi annabi ya hau kan tabuwarsa fa fara ila albayti ya tafi zuwa kuma dakin Kaaba a Makka fa salla bi Makkah adh-dhuhra yaji ya salla adh-dhuhr a Makka yace rawahu muslimun mutawwalan ibn hajar ya kasa kawo hadisin gaba daya sai ce muslim da ya rawaito hadisin da tsawon sa anan dai shi ya gaji ya tsaya a kai shi kan jabir abi kare ba sai da aka ji har karshe to wannan rana ta 10 ga wata dama idan ka zo Mina ayyuka guda hudu ne a gabanka a nan gudun jabir ya ambata mana guda biyu bai ambaci na uku da na hudun ba aiki na farko gari shi ne jifa za ka ɗauki duwatsu guda bakwai ka je ka jefi jamratul aqaba da duwatsu guda bakwai bayan ka gama wannan sai ka je ka yi mai ka yanka dabbarka ga mai tamattu'i ko mai kirani bayan ka gama yanka sai ka yi aski ko sitsai bayan ka gama aski ko sitsai sai ka tafi Makka sai ka je ka yi tawafin ifada a siffar tawafin da muka ambata sai dai wannan ne yanzu rukunin aikin haji ne wancan na kazo mun ce masa tawafin kudum ne amma ne yanzu fa rukuni ne na aikin haji idan ka je ka yi tawafi siffar da muka ambata ka yi rasulullahi ko guda biyu siffar da muka ambata sai ka je kuma ka sake yin sa'ayi dan sa'ayin da kai dazu na umra ne ba na aikin haji ba, yanzu kuma za ka yi na mene ne na aikin haji ne, saboda haka sai ka je ka sake yin tawafi. To idan ka yi wannan ka gama sai ka dawo Mina ka kwana kafin wuce wannan wuri. Yayin da ka zo ka yi jifa ka yanka dabba, kayi abinda ake kira at-tahallulul asghar. Jiya mun ce lokacin da ka je miƙati ka ɗauke ihrami, daga lokacin da ka sanya ihrami ka fara labbaik Allahumma labbaik, bai halatta ba ka kusanci iyalinka, bai halatta ba ka ɗaura aure, bai halatta ba ka ɗaura ma, bai halatta ba ka farauci dabba wanda take sirri, bai halatta ba ka sanya turare, bai halatta ba ka aske wani gashi a kanka, bai halatta ba ka duba mulkin da gabuwan nan ba. To yayin da ka zo yau kai wannan jifar kai yanka, dukkan waɗannan ababen kuma yanzu sun dawo sun zama halal a gare ka, sai abu guda ɗaya shine kusantar iyali. Da kayi jifa kayi yanka, ai daga lokacin ma za ka iya zuwa ka tube ihramin ka sa rigarka ta gida, ka sanya turare, kai ado, kai komai, komai ya halatta. Yanzu ko kaga dabba in dai a wajen hurumi ne ka iya farautar ta, ya halatta. An fahimta ku? A wannan lokaci kuma ko da an daura maka aure babu laifi, ko da ka daura babu laifi, ko kayi zaurci babu laifi a wannan lokaci. To amma ka kusanci iyali shine aka ce, ba da wadan suka ce a'a ko da kusantar iyali, a'a ko da daura komai ya halatta, amma banda maganar neman aure din. Tunda maganar neman aure na iya gadar da daurin aure, daurin aure na iya gadar da jima'i, jima'i kuma yanzu bai halatta ba gare ka, har sai bayan ka ji ka abin ka yi tsawon ba. To inda sabani yake shine duk malamin sun yi da idan nayi guda biyu cikin waɗannan zuwa abin da ya sama, nayi abin da ya kira tahallul asr, nayi jifa, nayi yanka dabba, nayi tahallul asr, to balantana kuma nayi jifa nayi yanka dabba kuma na aske kaina, kaga ai abubuwan ina cikin dai da tahallul asr. To amma da a ce dai ne zan yi fa nayi tahallul asr, akwai malaman da suke da ra'ayin ko jifa kadai kai ya halatta ka tsire kanka ka sa kayan gida sannan ka je kai yanka kai sauran abubuwa, kai at-tahallul asghar, kuma suna da hadisi akan haka masu inganci akan wannan masala. To lokacin da kai wannan ka gama jifa yanka dabba aski, shikenan sai ka tafi Makka, ka je kai tawafi guda bakwai, tawaful ifada kenan, shine rukuni ne cikin rukunin aikin hajjinka, kai sa'ayi a bisa ga siffar da muka ambata, rukuni ne cikin rukunin aikin hajjinka. To sai ka dawo Mina ka kwana, idan ka dawo Mina ka kwana aka wayi gari, ya zama nawa ga wata kenan, 11 ga wata, aka sake wayar gari 12 ga wata, aka sake wayar gari 13 ga wata, waɗannan kwanakin guda uku din nan 11 12 13 ga wata sune ake kira ayyamun ma'dudat. In ka hada su da ranar sallah 10 ga wata da kuma wancan guda uku ba su zama guda hudu ba, to suna kira ayyamun ma'dumat. Waɗannan kwanaki kwanaki ne na cin nama da zikiri, kamar yadda manzon Allah ya ishara cikin hadisi, dan saboda kun yanka dabbobi na hadaya shikenan kowa zai ci cin soyayya yana ambaton Allah ta'ala kawai. To a wannan kwanaki 11 da 12 da 13 ga wata zaka je jifa, to amma jifar ta sha bamban da ranar 10 ga wata. Ranar 10 ga wata jamra ɗaya ka jefa da zuwa tsugu da nawa, bakwai. Kuma kayi wannan tun da safe, idan dawowarka daga mai hudu wa rana ke da waya ka zo kai. To amma a ranar 11 da 12 da 13 in ka tsaya har 13 za ka yi jifan ne bayan rana ta bar tsakiya. Dukkan wanda ya jifa kafin rana ta bar tsakiya ba ta yi ba, don lokacin ta biyu, saboda akwai alhazai da suke ɗiban mutane, akwai malamai da ke ɗiban mutane musamman alhazan mu na Najeriya. Kawai ka ga wani malami ana girmama shi ya ja mutane yiwu tun karfe 8 sun je sun yi jifa, wallahi tallahi ba ta yi ba, don sun saba manzon Allah. To idan za ka je wannan jifa za ka ɗauki duwatsu ne guda 21, don kowane ɗaya daga cikin jamra ta ula za ka jefe ta duwatsu guda 7, na biyu za ka jefe ta duwatsu guda 7, na uku guda 7, ka ga zama duwatsu 21. Duk duwatsun kuma su zanto kanana ba manya ba, wanda za ka yi dora su kan babbar dan yatsa ka balla haka irin wasa da yara suke na balla duwatsu din nan duk za ka yi. To abinda ake bukata a wannan lokaci, ka ɗauki wannan duwatsu 21 babu laifi ka ƙara safaya ko da waɗansu za su kuskure, amfani da kyau. Idan ka je wurin jama'a ta farko kana jefa Allahu Akbar ka jefa Allahu Akbar ka jefa ko bismillah Allahu Akbar ko Allahu Akbar kare ka jefa har kai jefa guda nawa? Bakwai. Ka kare tsakanin wurin na farko da na biyu ai akwai dan tazarar tafiya. Kila zai kusa daga nan zuwa wajen bakin titi. To idan ka tafi ka bar wuri na farko kafin ka je na biyu sai ka tsaya ka fuskanci Ka'aba. Kai addu'a ka roƙo wa kanka don alherin da kake so na duniya ko lahira ka nemi tsari daga dukkan wani shirin na duniya ko na lahira. Idan ka je wurin ta biyu ka sake yin jifar zuwa su guda ku kan siffar da kai. Idan ka bar ta kan hanyar ɗauku ka sake tsaya ka yi addu'a. Idan ka je ta uku ka yi jifa kawai sai ka yi tafiyarka. An fahimta da kyau. Idan kai wannan jifa yau ranar 11 ga wata shikenan ko ba ka da wani aiki sai gobe 12 ga wata sai ka sake. To daga ranar 12 ga wata in ka ga dama ka iya tattaro kanka ka dawo gida kawai kana jiran yaushe ne tafiyar ka. In ka ce gobe za a tafi sai ka je ka yi tawafin wada tawafin bambana. In ka ga dama kuma ka yi tsawa har ranar 13 ga wata sannan ka tafi shine Allah ke cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat wa man ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi. Wanda duk ya taho ya gaggawar tahowa a cikin kwanaki biyu a maimakon ya kai kwana ta uku ya yi wanda kuma ya jinkiri har ya kai na uku ya yi. Amma dai abin da ake nufi liman ya taƙa da na farkon da na biyu kowa sai in ya yi taƙawa ba wai daddawar ko rashin daddawar ne laifi ba a taƙawa ake buƙatar ka samu cikin dukkan abin da kai. An gane ku? To waɗannan kwanaki guda biyu ne guda uku ne da za ka yi amina. Jifa dai da shi sai azhar ta wuce za ka yi tun daga azhar har zuwa lokacin faduwar rana. Idan rintsi ya yi yawa ya halatta ka bari ma sai bayan magariba ka je kai sahabbai sun rinka zuwa bayan isha'i su jifa su dawo. Inda alhalin mu ke matsawa kansu rashin jagoranci mai kyau. Lokacin da muka zo na can mun fahimci cewa in za ka yi jifa ranar 11 ga wata to mafi kyau ka tafi wannan jifar bayan sallah azhar. Saboda galibi tunda a randan alhazai sun san ba tafiya za a yi ba za a je a yi jifa ne a dawo mina galibi ba sa tafiya sai bayan al'asar sai bayan al'asar ka ga cunkoso ya yi yawa. In ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa. An gane ku? In ka je bayan azhar ba cunkoso da yawa. Amma ranar 12 ga wata tunda galibi randan ranar tafiya ce. To a wannan ranar mafi kyau ka bari sai bayan la'asar likis sannan ka tafi duk sun zo sun yi jifa sun wuce maka abinci. In ma duk wannan cunkoso ya baka yawa ko da ranar ne ko da baiyi mafi kyau ka bari bayan magariba ka je kai kayanka ko bayan isha'i ka je kai kayanka duk ya halatta. Amma sai ga alhazai mata sun yi cida mara wannan ta rike kugun wannan wannan ta rike kugun wannan waɗansu da wannan damarar da suke cicewa ba za a raba su ba nan suke mutuwa. Saboda mai sun ci da mara da juna sun yi kamayya ba kai saka raba su ba kuma a nan suke kashe waɗansu. Saboda wani ɗan dattijo ya taho ya zo da su ya wuce an canja masa direction an shiga da shi sai da hali sai a tattake mutum ka ga mutum ya mutu galibi wajen jifa yake mutuwa. Duk da cewa duk shekara sai ka ga alhazu su hukumar Saudiya suna ƙara fata da wajen suna ƙara gyara al'amura suna ƙara fito da hanyoyi na yadda za a kare kai daga abubuwa. To amma dai cunkoson mutum miliyan biyu dole za su fita daga ƙarshen control ɗinka duk yadda ka iya. To abin da nake so in faɗa kana nan gurin shine waɗannan kwanaki guda uku na mina galibi alhazanmu idan suka je barna suke a waɗannan kwanakin ba ƙarama mai ba ƙarama ba maza da mata a kowanne suke tufafi suna mayar da wannan wuri kamar na nunin kaya kawai. Daga ranar da aka ce an je an yi jifa an dawo an cire an sa kayan gida ɗin nan to shikenan kayi ta ganin nan gurin namiji ya tsaya da mace nan namiji ya tsaya da mace abun kunyar wannan da waya gashi a wata ƙasa in ba a Najeriya ba. To duk wanda ya ga wannan ya kamata ya al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko da za a saurare shi ko ba da za a saurare shi bai soke nauyin da yake kansa. Saboda rashin da'a da zaga ana yi abubuwan ana saba Allah da yawa a wajen. Allah ko ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat an bato ne da zikirin Allah ba kwanaki ne an batan Allah ba kwanaki ne yin fito na fito da Allah subhanahu wataala ba. Kuma da yawa sai ka ji mutum na kalma ta zahilci cewa to ai an riga tunda dai mun riga mun gama aikin haji ai an soke duk abin da muka yi bayan sai dai sabon fayil. Wa baka tabbas din an soke riga din in ma ka faɗi wannan shaida ce na cewa aikin hajin naka ma da wuya in ya karbi. Shaidar an karba aikin ka shine a ga ka risnawa Allah ka canja al'amuranka amma kana shirin zaka dawo kai tsiya kowa ya san ba karbi na da bakin na din ba karbi ba sai da hali kawai. To ina jin wannan shine dan jerin abin da ya shafi aikin haji a jere da muka gaishe haka duk da hadisin Jabir ya takaita amma dai wannan jerin yayi yanzu kawai abin da zan shine in ba ku dama na tambayar akan abin da aka yi ciki dan mu sake fito da wasu ababai ki bayan an yi kira sallah. Yi tare mu ringa fara tare muna karewa tare wannan bid'a ne ni zan yi tawakkai kai ta kawance yi ta shi shi gaba da tabi ne
ki kuma ga wajen da ka kafa da wajen wannan zuke da ka tawa ko ne zai ka ta kafa kafa da wajen daga nawa ki fara kawa mun ka gama da yadda ki da
alama na fara da wafi to ai duk saitin sa wannan zanen da aka yi ai saitin shi hadal aswad din ne shi yasa ne wani ce dole sai ka yi hadal asuro matakai guda nuna baka guda uku barwadai da ka samu kanka a ce in mutum ya samu kansa zai ya sumbace shi kenan in kuma taro ya yi abin nan sai dai ya shafe shi ya sumbata shi kenan ba haka ba daga yadda yake nuna.
An yi dawa da isa da kuma ya zo a yi arziki na sai an kowa mutu ga kuma yake an kowa mai da sanake
duk ya yi wannan rana ta goma ga wata abinda ake so ka fara yi jifa sannan sai yanka idan aikin hajjin da kai wanda ake yin yanka ne kira ne ko tumattu sannan sai aski sannan sai tawaful ifada amma inda za ka gabatar da wannan akan wannan kuma ya halatta wani ya zo ya samu annabi ke cewa naje na yi yanka kafin in fara jifa annabi ce la haraj wani ya ce naje na yi aski kafin in yanka annabi ce la haraj ba laifi duk abin da ka fara yi akan danwansa babu laifi don haka alhazan da suke zuwa wanda sun yi jifa sai su wuce su yi dawafi sannan su dawo su yi yanka ko su yi aski daga baya duk ya halatta amma abin da ake so ka jiranta su a haka farko jifa sannan yanka sannan aski sannan dawafi amma inda za ka dora ɗaya akan sai kuma babu laifi ya yi na'am. Idan mutum yana aikin haji babu wani azumi da zai in ba azumin da ya shafi aikin hajjin ba kamar mai tamattu'i wanda baya da abin da zai yanka na hadaya Allah ce fasalatu yawm fil hajji wa sab'atin zawajatin zai ko azumi kwana guda uku a aikin haji dai na gida ya kofa kaga wannan zai aikin zai kira cikin wannan ko mutumin da zai yi azumi na fidiya wanda muka yi bayanin sa jiya to shi ma kaga zai yi wannan cikin kwanakin haji amma haka ka dauki azumi na nafila ba sunnan ta muka wannan ba baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am
zata malam shi jifa na abin sukan yadda ake so a yi ta dutsen da ko kuma jefan jirgin
duk yadda ka jefa dutsen yayi ba a ce dole sai ka rike da wannan iyasan ba ai wani baya da wannan iyasan sai yaya kai dai ka jefa ake so an dai faɗi siffar dutsen ya zama ƙarami kada na babba akwai wanda suke jahilci ba don suka je sai su ɗauki manyan duwatsu suna ganin tunda jifan shedan ne bari su more sosai wani ma takalmi zai jifa wani ya haɗa duwatsu da yawa ya watsa haka gaba ɗaya duk wanda ka ga wasa da ibada da wannan idan Allah ya tsara maka abu ko manzo Allah ya tsara maka yadda ya ce ka yi haka za ka yi ba kai da kake so ba kuma abin da ya kawo wannan ɗaukar cewa jifan shedan ne ba wani littafi na addini da ce wannan jifan shedan da ya rami da jama'a kawai ake cewa amma ba jifan shedan ba ne ba ba jifan shedan ba ne ba na shedan zai tsaya kuyi ta jifar sa ya fi kawo ya zai ba zai kudu ba shi na ban ji ba
ya halatta kenan wa'inda suke na gida an sha fito da wata mata sai yanka
to me hada alaka wannan da wancan ai can gurin mu yi magana da yankan sau ma cewa za su kai haisha hudu suna yi tambayar ka tambayar ka a wajen aikin hajji take amma so kake kai dabara sai ka alakanta zan baka ansa amma ka san na gane dan kana ta baka ka dauka kan kifa ne na gane layya ana yin tudi nan goma ga wata ranan goma ga wata shin ya halatta mutum zai iya yin ranan 11 da 12 ko kuma dole sai goma ga wata to akwai sabani mai karfin da suke kan wannan abin da nake nufi da mai karfi wato jaɗin da ta fuskar dalilai a kodin da suke ganin cewa daga ranan goma din nan ba za ka yi ba inda ta riga ta wuce ka shikenan ina jin cikin wannan masu rayin akwai ibn hazm sun za ku kwakwarai da gaske kan cewa za ka kara akan ko kuma za ka kara ba akwai malaman da suke ganin za ka iya yi a cikin dukkan waɗannan kwanaki da ake kira ayyamu tashrik wato tun daga ranar goma zuwa 11 zuwa 12 zuwa 13 amma dai mafifici tun dai annabi bai taɓa ketare wannan rana bai ba to kuma bai kamata ka ketare ta ba mafifici kenan dan shine mutum ya fita daga cikin gokonto na mai suna
wannan ayyukan da safa wa marwa ya zama dole ne
ya karanta ba dole ba ne ba mustahabi ne bisa da wani zancen wani zancen kuma dole ne dan idan muka dauki malaman da suke cewa muka dauki zancen malaman da ke cewa duk abin da annabi ya aikata ya zama wajibi mun yi wannan bayani
assalamu alaikum alaikum salam alaikum bayan shine bayan salatin nan guda
waɗannan guda uku ne kawai aka sa ka inda ya tawafi ne lokacin aikin haji ko ka yi tawaful qudum da tawaful ifada da kuma tawaful wada su ne aka sunanta maka amma idan ka zauna a makka menene mafi falala da ya kamata ka yi ta yi tsakanin tawafi da sauran waɗansu zikire waɗansu malaman suna ganin ka yi ta yin tawafin ka duk lokacin da ka yi tawafi guda uku ka yi sallah guda biyu ka kare kenan sannan ka ga dama an jima ka sake akwai mace tsakanin mai ta dawa fi da yawa da kuma cewa mu sake umara dan akwai waɗanda suke sake umara sai su yi aikin haji kuma sai su tashi su je sai su fita su je ta na'im su sake ɗauko ihrami su zo su sake yin umara to wannan da yawa daga cikin malamai sun ce bid'a ce sai dai in ka sake wata sabuwar tafiya ne kafin ka sake wata sabuwar umara din dan in har kana so kai umara din to sai kai aikin hajjin da yake akwai umara a ciki shine tamattu'i ko kirani amma al'azamu na Najeriya dan wayo sai su yi ifradi tunda ifradi babu yanka ciki ko ba kashe kudi sai kai ifradi kuma idan ka zo Makka za kai kwana uku ko hudu kuma sai ka fita ka je tan'im ka sake dauko ihrami ka zo kuma kai umara wai so kake ka ci mai tamattu'i yadda kai aikin hajji da umara ne ma na aikin hajji da umara shine Ibn Taymiyyah yace ai kai umara ka da kai ta bid'a ce dan saboda kai ta ne bayan aikin haji shi ko wancan mai tamattu'i yayi ta tare da aikin haji ya fara umar sa na aikin haji in kana so ka dace da sunna sai ka dawo garin ka sai ka sake sayan ticket sai ka tafi umara sai ka je kai to shikenan mun yadda ifradi ban yi bayanin sa ba dan kila bayani zai ƙara zuwa nan gaba so dike sai mun je karshen babun sai mu karkare dan gaskiya akwai magana kai ifradi ya tabbata dai annabi lokacin da ya zo ɗaukar ihrami ya ce da alhazai ya ce wa da sahabbai wanda ya ga zai yi ihrami da aikin haji kadai ya yi wanda ya ga zai aikin haji da kira da zai harama kai da umara kadai ya yi wanda ya kuma zai hada umara da aikin haji ya yi kaga da kira ne da mai diya ba da izini haka aka taho tun daga Zuhulaifa ana zuwa Makka sai annabi ce to duk wanda ya riga ya koro wanda bai riga ya koro dabbarsa ba to ya umara ya yi aski wato ya maida aikin hajjinsa ya zama kenan tamattu wanda ko ya riga ya koro dabbarsa ya ci gaba da zama cikin ihraminsa ya zama mai kenan yake kirani sahabbai suka danyi jikiri suka yi kyale shi annabi ya sake jaddadawa sai da ya jaddada su wani adadi ya ce duk wanda aikin hajji kawai ya ɗauko na ifradi ya dakatar da shi yanzu tun da ya yi dawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ya mayar da shi umara ya sa kayan sa gidan sa ranar 8 ga wata ya sake niyyar ta dauka aikin haji dan ya zanto ta mutuki to kaga wannan Imam al-Bukhari yayi babu akan haka Abdul Ghani al-Maqdisi yayi babu akan haka cikin littafin sa Hudud al-Ahkam waye sun yi babu akan haka saboda haka Imam Ahmad ya matsanta kwarai da gaske cikin malamai magabata cewa lalle yanzu idan mutun yayi ifradi to a matsa masa da yaje yayi sa'ayi to shikenan ya mayar da shi umara dan ya sake daukan aikin haji sai da tamattu sai ibn Hazm kullu albani suna ganin yanzu ga fushi gaba daya ifradi mansukhi ne annabi ya shafi shi tun da ransa da haka yanzu ba mu ganin ifradi sai dai ko tafatti ko ikrami to wannan masala ce ta rikici ta fuskar ilimi shi yasa ban gungun su kofar ta bidan karta jawo mana wannan sahaba ba amma ka tabo ta ba yadda zabi sai dai idan mun zo karshen aikin hajjin sai in tara mana maganganun da malamai suka yi aka gaci sai in ba mu su shiga kasar shi kenan mun huta wani ba zai kara tambayar mu ba wannan ke cewa ina jin ka a biya ne me ake biya a banki a can ba yana da kyau kwarai da gaske to a nan kuskure yake hadaya da ake biya kasan su kasan Saudiya sun yi tsari akwai office daban-daban inda za ka je ka biya hadayar ka irin abin da kake so a yanka ba za su yi ma mafi karancin damba ta karshen kasa kaza ne in ka ga dama kuma za ka sai ta kaza za ka sai ta kaza sai ka ba su kudi sai su baka abin nan receipt cewa ka riga ka biya to dukkan wannan abin da ka biya gwamnati ta riga ta yi tsari ga wurtacce wanda a ranar 10 ga wata da sunan ka din nan da ka sa da adireshin ka da komai za a yanka a madadin ka a raba naman ga mabukata duk a madadin ka gwamnati ta haka don sauƙaƙe aiki to duk wanda ya wannan ya halatta da fatawar malamai saboda an bi tsari ne wanda aka tsara shi to amma abin da waɗansu malamai ke ba da fatawa shine idan mutanen musulmi suka yi a wato umara suka sauke umararsu suna jira 8 ga wata su kudiri ne da aikin hajji daga masaukansu su tafi Mina wanda suka yi tamattu'i kenan to sai waɗansu malamai ke ba su fatawa a wannan zaman naka na uku ya halatta kai yanka tun kafin ranar 10 ga wata ta zo to wannan duk wanda ya yanka yankansa bai ba sai ranar 10 ga wata maganar da suka dogara da ita magana ce da'ifiya an kawo ta cikin sharhin Muftasar Khalil ko da a mazhabar malikiya min ghairil mashhur ne maganganu guda uku ne wannan ita ce ta kowace da'ifanci akan mas'ala da haka duk wanda ya baka fatawar cewa ka yanka dabbar ka kafin ranar 10 ga wata kar ma ka saurare shi don in ka yanka ma ba ta yi ba dan lokacin ta bai ba yadda ka san yanzu ka tashi kai sallan asubahi ta gobe ta yi yanzu saboda me lokacin bai ba dan haka ba ta yi ba kenan yadda ka san ka sallaci azhar karfe 9 na safe kaga dai lokacin azhar bai ba dan rana ba ta bar tsakiya ba ababai guda hudu ake a wannan rana kamar yadda muka faɗa ga jifa ga yanka ga aski ga tawaful ifada in ka jawo ɗaya kafin ranar ka ce ya halatta a yi shi kana nufin sauran masu halatta in haka ne ba sai ka je ka yi tawafi ba kafin ranar kar ka jira cunkoso zo same ka ko ka yi jifa kafin ranar ko ka yi aski kafin ranar kaga duk ba wanda zai baka wannan fatawa to dan me zai keɓance ɗaya ya baka fatawa bayan a hadasa kuma rana ɗaya ake yin su da haka wannan gaskiya kuskure ne duk waɗanda ke bada wannan fatawa za a kyale musu fatawarsu dan kuskure ce ta saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake cewa wai ita umara tana da keɓantaccen lokaci kamar aikin haji a'a umara ba iyakance mata lokaci ba duk kwanakin da kaga dama za ka iya zuwa ka je kai umara ɗinka ba iyakance mata watanni ba cikin kowane wata kaga dama za ka iya yinta sai dai umara wadda ta fi kowace falala ita ce umarar da aka yi ta cikin ramadana saboda annabi yana cewa umara cikin ramadana kamar aikin haji ne tare da ni wanda ya umara cikin ramadana za a bashi ladan kamar ya aikin haji ba ma aikin hajin ba shi kadai fa ya yi tare da annabi to amma duk wannan abin da yake nunawa ka yi abin da dukiya ta halal kuma ka yi shi bisa ga kyakkyawan niyya kuma kar ka kallafawa kanka ka ci bashi akan abin da Allah bai dora maka ba saboda gadarin mu shine duk abin da ya zo na addini kuma sai mu mayar da shi ya zama yayi sai mu fitar da shi daga dandano na ibada sai ya zama yayi yanzu akwai attajiran da duk shekara sai sun je aikin haji kuma sai ya biya wa wani adadi na mukarrabansa masu masa fadanci suna rike masa takalmin za a shiga masallaci ko baya da kuɗi sai ya ci bashi yayi saboda yana ganin in ya kasa abokanansa za a yi masa dariya cewa ne ya kwanta dama bana haka yin an zo umaran karshe kwana goma karshe na Ramadana ko a banki sai ya je ya ci bashi na riba ya tafi. Saboda menene? Saboda kar abokanin su ce wani bana ya an bar shi a ƙasa. To kuma wani sai ga ya biya wa mutum biyu ko uku a ce da ya biya musu an tafi aikin haji, ya biya musu an tafi umara. Wani tufka da walwala, kila iyalinsa ma suna cikin kwana da yunwa. Saboda makoni da shi. Kila makwabcinsa gashi ne na cikin rashin lafiya. To kullum in za mu yi aiki na falala sai mu duba menene abin da aka fi bukata sama da mu abin da muke so. Dan duk abin da ka sa bunƙasa ta shiga ciki da nuna isa to sai ka rasa ladansa. Kaga wannan zuwa umara duk shekara, zuwa aikin haji duk shekara, akwai wani nuna isa da ya shiga cikin zukatan mutane ba tare da sun sani ba. Ainihin aikin mai kyau ne, amma shedan ya shiga ya bata musu aikin. Sai mutum ya rika jin ai in ban je ba za a ga ban je ba. Waye za ka ba ka je ba? Ba fa Allah ne kake zamanin za ka ga ba ka je ba ya damu. A'a wai mutane za su ga ba ka je ba bayan an saba gani da gani, yanzu ka je dan su kenan. Inna malamal bin niyyat wa inna malikul limriyin manawa. To da kai wannan ka biya kudi naira 100,000 tsakanin ticket da kudin abincin ka kila har 120,000. In ka zo ka ware wannan naira 100,000 za ka taimaka wa talakawan da suke makwabtanka dan Allah rai nawa za ka raya su. Suna da yawa. Baki rai nawa za ka sa su ji su ma sun ji a jikinsu. Wani na nan gidansa yana masa wahalar shiga dan in zai shiga babu kudin cefa ne za a yi masa sababi dole sai a auci sai ta yi bacci ya shiga. To amma wallahi daga ranar da Allah ya taimake ka ka sa imani cikin zuciyarka ka ba shi buhun masara guda ɗaya, ka ba shi shinkafa guda ɗaya, ka ba shi na gero ya zai ji shi. Wallahi sai ya kai ka ce hular sa ka. Da ƙarfi zai shiga gida saboda yana da yanci. To amma sai mutanen mu su kiyaye wannan sai su kama wani abu daban wanda ba shi ne mai muhimmanci sosai ba. Allah ya fahimtar da mu bukatu. Wal hazan da zasu tashi daga Kano ina ne mai katin su ka ce wanda zasu tashi daga Najeriya gaba ɗaya mana wannan kuma ai mun fada tun tuni ko mun fada a cikin darussan baya ka nemi kasar din baya zaka ci. To waɗansu tambayoyin da ya ba sa rubutuwa sosai da sosai don haka in kuka na kasa karanta rubutun ne ya cakuɗe da yawa. Duk wanda ke hannuna dai ka sun kasa karanta. Sai mai guda ɗaya wanda yake cewa wata sai wannan sai in babu wata tambaya sai ta babu wata tambaya sai ta sai mu da ke da ita. In babu wata sai sai mu. Eh. Shi wannan wurin jifa idan ka je za ka ga an yi cewaye haka da suminti a tsakiya an tayar da wani rodi na suminti wanda shi ne wannan abin da ake jifa din. To ba sai aka yi wannan rodin na sumuntin da ke tsaye wannan fila din sai ka same ta ba. In ka jefa dutsen ya fada cikin wannan kewaye, in dai ya fada cikin wannan cycle din ka samu wurin kawai ake so ya fada, ba lalle ne sai ka samu wannan ginshikin na sumuntin. Ka fahimta? Idan ka jefa bai fada ciki bane to ya kuskure banda wannan sai ka kara wani kenan. Duk wanda ka kuskure sai ka sake maimaitawa. Shi yasa da zan ce in ka dauki guda uku sai ka dauki kuma safaya ka tafi da su don saboda ko za ka jefa ta kar ka ce sai ka sake jefawa. An gane ku? Na'am. Eh. Eh. Kwarai da gaske. Misali lokacin da ka zo da farko za ka fara dawa bibacin koso sai ka sumbace shi kafin ka zo zagaye na biyu kuma an zuga an cika ba za ka iya sumbata su ba sai dai ka taba da hannu ya halatta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kuma wani abu da ya kamata ku gane jikin ɗakin Ka'aba guda ɗaya wuri biyu ake tabawa daga Hajar al-Aswad da ake sumbatar sa sai wurin da ake kira rukunul imani. A rukunul imani ita ce kusurwar yamma maso kudu wanda ke baya da Hajar al-Aswad ke da. To ita wannan ba sumbatar wurin ake ba kawai shafa wurin ake da hannu a wuce. In taro ya yi taro ma ko nuni ba za ka yi ba sai ka wuce kawai abinka. In ka ba taro da yawa ka bata kusa da zan ka shafa wajen. to jikin ɗakin gaba gaba ɗayan nan ne annabi ke tafawa. To amma ɗan sa da zai ga ko jikin wannan ƙaure su shafa jikin su ko ina su yi tabarruki. To duk wannan ba daidai bane ba. Abinda annabi sun nan tamana shine wannan wannan najin hadisi zai zo kan wannan ba nan gaba cikin darasin mu na gobe. Wala ne kai shi ke da kai shi ke. Misali gwamnati ko wani ya biya maka kuɗi, ya biya wa mutum kuɗi don ya je aikin hajji ya masa addu'a. Idan mutum ya je aikin hajji kana nufin ya yi gobewa, aikin hajjin sa ya yi shi da kyakkyawan niyya. Su da suka biya kuɗin su ne jahilai. Dan ba a ce ba sai an je maka an yi addu'a ake karɓa, sai mutum ya je maka ya addu'a ma ba karɓa ba ya Abuja karɓa. Ya danganci shi wanda ya addu'a. Me ya karanta kuma da wace niyya ya roƙi Ubangiji, ko me ya roƙi Ubangiji. Duk wanda ya roƙi kun abin da yake zalunci, Allah baya taimakon azzalumai. Ko cikin Ka'aba ya je kwana 40 yana yi ba za su rare shi ba. Su kaga jahilci ne an bace wanda yanzu wannan kamacece ne da addinin Yahudu. Yahudu ko da sauran su da in suka yi laifi za ce udkhul masjid udkhul minan abin nan sujjada minan ku shiga dakin abin nan daki dole sai sun shiga Baitul Maqdis. Wadkhul bab sujjada wa qulu hiya sunnatun lakum wa ta'ikum. Amma mu duk inda muke karuki Allah Allah zai ansa maka. Duk inda kake yanzu meye mafi girman ibada? Sallah. To akwai addu'a a cikin ta. Sallah ku duk inda kake kai tayi ba sai ka je Ka'aba ba. To dan me sai mu ce addu'a sai mun je Makka? Wannan jahilci ne kawai. Jahilci ne na yan kaso mu, jahilci ne na jami'an gwamnati. Da kuma su kuma da su ko malaman suna ribatan wannan jahilcin. Ba sa dora su kan gaskiya. Amma ina malamai ne na gaskiya sai su faɗa musu cewa waye ce sai an je ɗakin Ka'aba? Ai ba sai an je ɗakin Ka'aba duk inda kake roƙi Allah Allah zai yi ansa maka. Kaga malaman ya kamata su faɗa musu wannan. Sannan su bayyana musu cewa wane ne yace sai an soke Qur'ani? Addu'a ko baka soke Qur'ani ba kai Allah zai karɓa. Kaddara da Hausa kace ya Allah kai mun gafara, ya Allah kaji kaina, ya Allah kai mun kaza shikenan. Allah zai karɓa. Abinda ake bukata tsarkake niyyar ka kai tsakaninka da Ubangiji cewa lalle ya cancanta ka roƙa kuma banda shi ba wanda yace ya ansa maka. Kuma ya zanto abinda kake roƙon sa kai abu ne na gaskiya ba zalunci ba. Wallahi duk abin da mutum ya roƙa na zalunci Allah ba zai ansa ba. Amma an suke Qur'ani so miliyan nawa ba? Me ta faru kuma? To kada duk wannan ishara ce da ke nuna mutum. To a ga wani malami na muri ya kurkudo ya shigo bismillah. A kwarai da gaske in dai lokacin da zai ihrami sai ya fesa turare jikin kayansa da zai sa na ihrami, sannan daga baya ya sa kayan suna ƙarshen turare ya ci gaba aikin hajjin sa ya yi. Amma in bai fesa turare ba har sai bayan ya sa kayan ihramin sannan ya fesa turare to sai ya yanka. Ya gane ba mai ai maganar da mai tambayar da ke shika ya koshi a kai da ya taga a kada shi daga yadda ce ba ta shi wuce ba ni ba an san da wannan ai koshi yake. Na aikin hajji ko na me? To ai mun karanta a baya tufafin da za a sa al-izar wa rida ko? To ba zan iya tunawa ba gaskiya, in dai ba wanda ya tambayar ne ya iya tunawa ba. Wato wannan yana magana ne ga mai tambayar ki. Abinda ke cewa shin akwai wani siffa ne da musulmi ya kamata ya sa ta fuskar tufafi wanda zai fita da shi wajen ibada ko kuwa? Ta tambaya ce mai muhimmanci. Na san abinda ke kawo wannan shine waɗanda suke sanya ƙananan tufafi zo masallaci sa ai karamin sheikh ko wani wanda wanda zai matse shi haka musamman ne samari haka shine yake sa kawo irin wannan tambayar a gaskiya musulunci ya tsara musulmi yadda zai sanya tufa abinda ake bukata siffa ta farko ta tufa ya zanto ta sitirci al'aurarka ya zanto ba ta suranta jikinka tuffan da ta zanto cewa ta suturci al'aura ba ta suranta jikinka kuma sinadarin da aka yi tufafin da shi ba zinari ba ne ko abin da yake shari'a ta haramta to ya halatta ka sanya wannan tufafi nassi bai zuba cewa dole sai babban riga dole sai kaza dole sai kaza abin da ake bukata shine mai rufewar sutura sannan wani abu na uku mai muhimmanci ya zanto tufar nan ba ta yi kama da tufafi na kafare ba tufafi ne na mummunai wannan yana da matukar muhimmanci to galibi masu sanya kananan kaya abinda suke gani cewa ai shi imanin ba a riga yake ba a takawa hahuna to su kuma waɗanda suke kokarin hana su suna ganin waɗannan ba kaya ne ba na kamala ya kamata su sanya kaya na kamala to anan abinda muke so mu ce shine duk tufafin da ya rufe al'aurarka kuma ya zanto bai suranta jikinka ba dan bai zama mai matsatsi ba kuma ya zanto bai yi kama da tufafin kafirai ba to ya halatta kai musulmi ka sa amma duk tufafin da zai suranta al'aurarka ko ya kasance bai rufe al'aurarka gaba daya ba za ka ga mutum ya sa shi karama idan ya ruku'i gidan bayansa ya bayyana to kaga wannan ai shi ma riga san bai sanya tufafin da zai sallah da shi ba ko ya sanya mando matsatse wanda baya iya sakewa a sujuda ko a ruku'i da wannan wandan saboda ya matse shi shi ma da dukkan halittar musulmi ya sa wannan ba wandan da zai rinka bayyana tudun da ke jikinka wannan dukkan halittar mutum ya sa shi ba ko ya kasance tufafin da an gansu an riga an san mafiya rinjayen masu amfani da wannan tufafin ba musulmi bane ba to haka bai halittar musulmi ya sa su akan wannan da Ibn Taymiyyah ya littafin sa اقتضاء صراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم سواء عندي كان بين تفركي مدي ديتي تو دول سيكا سابا تفركي جموتا سيتي سابا تفركي جموتا سيني توجن مغنغنو توجن تفافي توجن كذا توجن كذا توجن كذا دقا بانيا يتي دومن كمان تيتي نيا أزاهري تنا غادت دا كمان تيتي نيا أبادي انغاني بو إذن كان يين كما دا متاني أزاهري وجن تفافي سو to ana jin tsoron hakan ya gadar muka da yin kama da su a zuci wajen tunanin su da aki da su wanda shine annabi ke cewa man tashabbaha bi qaumin wa huwa min to shine babban abin da Ibn Taymiyyah ya rakkaza magana akai ce da haka lalle mutum ya sanya tufafin mummunai to wannan ku kaga akwai wani gari akwai urfin mutane dole akwai kayan da zaka sa a tufafi a garin nan a yanayin kasa irin tamu a gane cewa mafi rinjayen masu sa wannan kayan musulmai ne ko mafi rinjayen masu sa su ba musulmi bane ba ai har wani lokaci in kaga wanda ba musulmi ba da babban riga da hula sai ka ce dan Allah ka duba shi da babban riga kaman ba har ne ba ba haka ake cewa ba ma'ana an saba irin wannan kayan ba nasu bane ba suna da wani nasu daban to kai nasu nan sai ka nisance shi ka sa na musulmai dan a kyautata maka zato shine Ibn Taymiyyah ke buga misali yace ko sana'a kake yanzu misali kaje gari kana bakwanci a garin ka kafin ka baro gare ka kai jela ne sai ka zo wani gari kai batan kai can ga wani yana rini can ga wani yana jima can ga wani na tela dukkan su ba wanda ka sani kai bako ne a garin ga ka'ida wanda ne kake fujin zaka samu nasuwar ka je ka tambaye shi da yin lama hanya saboda kai jela dan kun yi kama da sana'a kadai sai ga zuciyarka ta fuka karkata zuwa gare shi yace to haka duk mai sanya tufafi na kafirai za ka zuciya su tana karkata zuwa ga dabi'un su ko halayen su ko wani abin da din su dan haka wannan abu ne mai girma da ya kamata musulmi su fahimta musamman samari in zaka zo masallaci ka zo cikin masjida ta kamala ba wai masallaci ba duk inda zaka ma musamman rigunan na zamani ga wadan su rigunan da hotuna a jiki hoton mutum hoton barewa hoton kifi hoton menene ko wadansu kalmomi na turanci haka na batsa na shirme na wani nuna isa na fitsara da rashin kunya kaga duk wannan bai kamata ba kai musulmi duk bai kamata kai wannan kai musulmi ka dauka kana da akidarka karka tasirantu da western culture dan kawai kana boko boko daban kuma western culture kuma daban to yawanci samarin ba su iya gane tsakanin wannan al'ada ce ta turawan yamma, wannan kuma ilimin boko ne. Shi ilimin bokon za ka iya shigo da babban riga, su sardauna da malamalin da babban riga da rawani, su tafi a balewa ga rawani ga abin nan ga turanci da bala'i ga kuma rawani a kansu. To sai me kai ba ku kai zanzarin turancin ba baka iya ba, kawai western culture ɗin aka koya maka. To irin wannan ya kamata matasanmu su gane. Allah shi shirya da mu. Assalamu alaikum.